Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Azumi ibada ne, sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun hada da rage yawan sukarin dake cikin jikin dan adam da kuma kona kitsen dake jiki. Haka kuma yin azumi na taimaka wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki, wanda hakan yake taimakawa wajen kare aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin dan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma na farko a watan azumin Ramadana, zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu, duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya dake Abuja, wato Nizamiye, inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita, gare ka.
To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci, saboda ka sai a dauki ɗan mataki na dabaru. Misali da rana, idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa, aikin da za a iya yin shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa. Wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa, har zuwa lokacin da za a sha ruwa. Kuma in Allah ya kai mu sai a sha ruwa, sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa, wanda Allah ya hore musu kuma da dan na'ura sanyaya daki ko wuri ko office. In sun shiga irin wannan wuri, to za a samu saukin ruwan da zai fita daga jikin su, shi ma zai saukaka maganar wato kishirwa kenan.
To likita, yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu?
To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganin su yadda zai dace da yanayin azumi. Wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha magani shi ya zama shi ne na safe kenan, sannan lokacin buɗe baki sai ya sha magani shi ya zama shi ne kamar na dare kenan. In aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba. Sannan musamman masu ciwon sukari, dole duk da ana azumi su kula da yanayin abincin da aka ba su shawara, saboda ya kasance shuga din ya zama a yadda ake buƙatar shi.
To likita, wace shawara zaka ba mu masu gyamban ciki, wato ulcer, domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba?
To masu ulcer su ma wato masu fama da gyamban ciki da buƙatar su ci gaba da shan maganin su. Idan sau biyu kake sha a rana, ka gani zaka sha lokacin buɗe baki da lokacin sahur da sauransu. Sannan abubuwan da aka ce su kiyaye, to da buƙatar su kiyaye din ya danganta ga tsananin ciwon nan, shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan. Saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci, aka guji abubuwa masu tsami da su lemu mai gas da sauran abubuwa dai da aka ce su guda, kuma suka sha maganin su, insha Allah mutum zai iya yin azumin shi.
To likita, musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi, shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi?
To kasancewar azumi ibada ne, komai nashi har da maganar shan ruwa da sauransu abu ne na ibada. Idan mutum ya zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan, ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi. Idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka, sannan ka sha ruwan ka, babu wani haifi. Wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki, amma in ba dan haka ba, babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi. Ni kan idan na yi azumi, abinda nake fara kurba da na samu ɗan dabinon nan, to ruwan sanyi ne insha Allah.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma zamu je ga amsa tambayoyin masu sauraro. Wannan yace mu da muka saba da motsa jiki, yaya ya kamata mu a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da bude baki ya kamata mu atisayen mu? Tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau, jahar Zamfara.
Azumi baya hana motsa jiki. Wanda ya saba kuma yaga zai iya ci gaba da motsa jikin shi, illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba, to ba lalle ba, dole sai ka hakura.
To madalla, yanzu kuma Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi zai yi mana ƙarin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer, wato gyamban ciki. Likita gare ka.
Ga marasa lafiyan da sun suna da peptic ulcer disease, wato ulcer kenan, wannan ciwon cikin nan, to ya kamata a ce sun kiyaye yin azumi. Azumi Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ne akan zamu iya yi, amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma wanda ba su lafiya. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Baqara, yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum, sai ce menene, maridan aw ala safar. To wannan maridan din nan ya haɗa da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in yayi awa hudu biyar shi da bai ci abinci ba zai iya damun shi. Akwai wanda su ce a sai sun yi rigima sun yi azumin nan, bayan kuma Allah ya riga da ya kawo mana sauki, sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa, to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya da su asibiti, ko sai ga in kwana uku kwana hudu ana ta magunguna na allura, Allah ya riga da ya kawo sauki, to sai ka yi haƙuri, sai ka yi haƙuri kuna shan azumin. Kuma ba ma sallan a zo a ce azumi ba, ga mutumin da yake yawancin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai wato ainihin yaji, kuma abincin da akwai a lot of kamar a ce gas, irin wanda ya hada da irin kayan su irin sodas din nan ko irin kayan lemo na kwalba haka, mutum ya da kyau ya kiyaye su, saboda za mu mai abubuwan kamar haka ne guda biyar. In kana so ka yi fighting against ulcer ko kuma ka yi protecting kanka ko ka yi preventing wanda ka san kana da shi, na farko abinci ne mai yaji, na biyu abinci ne mai maiko, na uku abinci ne wanda yake da tsami, na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki, sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci. Sai sa mukan bada shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ci abinci sau shida a rana, wanda zai ci ai sau shida ya a ba na ce wai ka tara abincin bane kowane ci so dai ka zauna ka ci da yawa, a'a, ko da kadan kana ci kowane bayan awa hudu haka, yana hana hyper acidity, wato ainihin acid din da yake jikin dan adam ko wanda ana da shi, yana hana shi taruwa. Daman in ya taru oxygen nan ba kuma mai illa ciwo ne, so na acid din ne ya je taba ya kai ji. Al misali yau kamar ka ji ciwo a hannunka, sai ka zo ka dai bayaji ka sa a dole zai maka zafi, to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi. So ayi haƙuri da azumi, sai a samu malamai na addini sai su bayani wani hanyoyi za a bi don rama wa'annan azumi.
Duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
A sai da ce a kace duniya ana ta wani sabi, ba ana rawa kuma.